أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله mugode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna biyar ga watan Zulhijja, hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda ya daidai da 4 ga watan Julai shekara ta 2022 miladiya. Mun dawo kan karatunmu na Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Muna cikin Kitabus Salah, babu shurutu salati, babin da yake magana akan sharuɗan sallah. Wa ana Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimarin, rawahu Ahmad wal arba'a illa an-Nasa'i wa sahahu Ibn Khuzaimah. Wa ana Aisha radiyallahu anha, daga sayyidina Aisha Allah ƙara mata yadda, annan nabiya sallallahu alaihi wasallama, lalle annabi tsada min cin Allah su tabbata a gare shi, kala yace la yaqbalu Allahu salata ha'idin, Allah ba zai karbi sallan mai haila ba, illa bi khimarin, sai dai da mayafi. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad ya rawaito shi, wal arba'a, da malaman hadisi guda hudu, illa Nasa'i, banda Nasa'i, Tirmizi, Abu Dauda, Ibn Majah kenan, banda Nasa'i a ciki, wa sahahu Ibn Khuzaimata, Ibn Khuzaima ya inganta shi. To dama kamar yadda muka fara faɗa cewa, da aka ce babu shurudu salati, babin da zai magana akan sharuɗan sallah, ana nufin wasu alamomi ne, alamomin da idan suka bayyana ga mai sallah, to sallarsa za ta iya karɓuwa ko kuma sallarsa ba za ta karɓu ba. To cikin wannan hadisi da muka karanta yanzu, an ce sayyidina Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karɓan sallan mai haila. To anan malamai suka ce kaga ai mai haila kan ba za ta yi sallah ba, mai haila ba za ta yi sallah ba, amma sai aka ce la yaqbalu salata ha'idin, Allah ba zai karɓi sallan mai haila ba. Wato ma'ana macen da ta kai yin haila, macen da ta kai shekarun da ta fara haila, to Allah ba zai karbi sallanta ba idan za ta yi har sai ta yi lullubi, har sai ta yi lullubi ta rufe jikinta, nan ne idan ta yi sallah Allah zai karbi sallanta. Amma duk macen da, wato kaga ana magana ne da macen da ta kai haila kenan ake magana, sai aka ce Allah ba zai karbi sallan mai haila ba, to da mai haila ba za ta yi sallah ba yi, sai dai macen da ta kai yin haila. To sai ta yi lullubi ta rufe jikinta tukunna, idan ta yi sallah sai Allah ya karbi sallanta. Duk da malamai sun yi magana a cikin wato al'aura ɗin, ita mace an ce dukkanta al'aura ne in banda fiskanta da tafukanta. To shi kuma namiji al'aurarsa daga cibiyarsa ne zuwa gwiwoyinsa. To wannan wajen ake nema mutum ya rufe kamun ya gabatar da sallah. Ita mace ana so ta rufe dukkan jikinta lokacin da za ta yi sallah, in ban da fiskanta nan ba da kuma tafukanta ba, duk da wasu sun kara da cewa da kuma sawayenta, su ma ba sa cikin al'aura din. Na'am, Imam Ahmad ne ya rawaito wannan hadisin da sabu sunan Ibn da Nasa'i, Tirmizi, Abu Dauda, Ibn Majah kenan, wa sahu Ibn Khuzaimata, Ibn Khuzaima ya inganta wannan hadisi. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له إن كان الثوب واسعا فالتهب به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه daga sayyidina Jabir Allah kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lahu annabi zai da manje Allah sabbata gare shi yace masa in kana saubu wasi'an idan wato tufabin ya kasance mai yalwa ne mai fadi ne faltahibbihi to ka rufu da shi yani fi salati yana nufi a cikin sallah wali muslim a cikin ruwayar muslim kuma yace fa khalif baina tarfaihi ka raba tsakanin wato gefansa wa in kana dayyikan idan kuma ya kasance mai kunci ne faltazir bihi to kai nadu da shi ka nade shi a jikinka mutabaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wala huma min hadisi abi hurairah radhiyallahu anhu a gare su daga hadisin sai na yura Allah kara masa yadda la yusalli ahadukum fi sawbin wahidin laysa ala atikihi minhu shay'un kar dayan ku ya salla akan tufabi guda daya wanda ya kasance babu komai akan kafadunsa wannan hadisi an samu shi daga sayyidina Jabir radhiyallahu anhu Allah yadda da shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa idan tufafinka mai yalwa ne to ka rufu da shi lokacin da zaka yi sallah a cikin lokacin sallah kenan a ruwaya muslim kuma yace idan tufafin yana da girma to ana so ka raba tsakanin gefen tufafin ya zama wato ba ka nannade shi a jikinka hakan nan ba a ka raba shi ya zama bangaren nan inda hannunka zai fita kenan in ka sa hannunka na dama ya fita hannunka na hagu ma ya fita kamar riga saboda ka raba tsakanin sa ba a so ka nade shi gaba daya a cikin jikinka har hannayenka su ma suna cikin sa ba a son haka irin wannan nadin ne ba a so yanzu misali kana da tufafi amma kuma in zaka yi sallar da shi sai ka sa shi daga nan daga wuyanka nan haka ka nannade har da hannun yana ciki to idan ya kasance bashi da wadatun da zaka iya raba tsakanin hannun sai kai amma in zai yi ka iya raba hannayenka kuma kayan yana nan to an fi so ka raba hannunka hannunka na dama daban na hagu daban shine sai ke cewa in kana dayyikan idan kuma ya kasance mai kunci ne bashi da yawa to fantazir bihi sai ka nade shi a jikinka kawai kayan ko kuma tufafin sai ka nade shi a jikinka sai kai saboda ba zai yi ka iya raba gefansa guda biyun ba zai yi ka iya rabawa ba sannan a hadisin sai na Abi Hurairah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar dayan ku ya yi sallah cikin tufafi guda daya kuma a sama da tufafin babu komai a saman kafadunsa to wannan hanin ana magana cewar makaruhi ne ba wai na wajibi bane ba ana so mutum in zai yi sallah ya zama kan kafadun sannan akwai abun da ya rufe su haka ake so ba so ya zama ba komai akan kafadun sa ai riga an fadi al'auran namiji kaga da namiji ake magana zuwa da mace ba to an ce daga cibiya zuwa guyuwa karka ce to shikenan bari ka sa wando kawai daga nan ko zuwa nan ko kuma ka sa irin singlet din nan kaga kafadun ka basu a waje kai sallah da shi ba za a ce sallar ka ba ta yi ba amma ko ba a son haka ana so ka rufe kan kafadunka lokacin da za ka yi sallah kuma kai mai ganawa da ubangiji ma akwai wanda ya kai ka shiryawa ne kai ne kamata ka shirya ai ka nemi kayanka masu kyau ka saka ka fuskanci alƙibla ka yi sallah amma kana da kayan da komai sai ka ga mutum daga wani wandonsa bai kai guwa ba ma ya yi datti ba iyaka ko kayan aiki ne ma dai ko ya ne dai ya zo ya shiga ya bata jikin jama'a ba shi kuma ya zo zai yi sallah ne to kaga sai bayan ya bude ba tabbas ba to sai ma ku ana mayarwa an sa karamar riga kuma ka gani bai rufe ba bai rufe abin da ake so ya rufe ba kuma tunda an riga an faɗa saboda haka mutum ya kiyaye an fi so ya rufe jikinsa kuma kan kafadunsa ma ba a so ya basu a waje ana so ya saka wata riga da za ta rufe kan kafadunsa lokacin da zai gabatar da sallarsa وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درء وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرء سابقا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحاه أئمة وقفه. وعن أم سلمة رضي الله عنها daga sayyidina ummu salma Allah kara mata yadda annaha sa'alati annabi sallallahu alaihi wasallama ta tambaye annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a tusalli mar'atu fi dir'in shin mace za ta yi sallah a cikin riga wa khimarin da kuma mayafi bi gairi izarin ba tare da wato izari ba tare da zani ba kenan kala sai ya ce idza kana diru sabigan idan ya kasance wannan rigar da za ta saka din mai duhu ne ko mai kauri ne yugaddi zuhura kadamaiha zai rufe wato duddigenta digadiganta ba za a gansu ba zai rufe su gaba daya shikenan akarje wa Abu Dauda ya fidda wannan hadisi wasawul a'immatu waqfahu a'imma malaman hadisi kuma sun inganta tauqifin hadisin ya tsaya akan sayyidina ummu salama ba tare da an daga shi aje kan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wannan hadisi an samu shi daga sayyidina ummu salama Allah kara mata yadda ta tambaya ni sallallahu alaihi wasallama shin mace za ta yi sallah da riga sannan kuma da kimar kaman hijabi kenan ko mayafi ba tare da izari ba izari shine wanda za ta lullube jikinta gaba ɗaya da shi wanda ake wanda za ta yi ya fashi a jikinta gaba ɗaya ta daure jikinta da shi gaba ɗaya shi kuma ita kuma riga kaga wani abu za ta rufe ya rufe jikinta ne ta saka rigar ne in riga ce sannan kuma idan khimar din ne shi kuma wanda za a rufe kayi da shi ne ta riga ta rufe kanta da shi to sai wannan tambaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata to idan rigar ta kasance mai kauri ne mai duhu ne ta rufe jikin nata sannan kuma ta rufe digadigan sawunta ba a ganin digadiganta to wannan hadisin shine wasu suka dogara da shi akan cewar mace in ana magana al'auranta bayan an ce banda tafuka da fiska suka ce hadda digadiganta ma banda su su ma sai ta boye su in ta zo ba ta sallah saboda haka sha za ga iya mu da in ta zo yin sallah in zanin yana sama ma za ga ta sauke shi har kasa yadda ba za ana ganin dugaduginta nan din nan ba za a ganshi ba to saboda haka ana so ta rufe dugaduganta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan rigar da ta saka ya mai kauri ce sannan ta rufe dugaduganta shikenan to kaga anan akwai magana sosai su yanzu matan ga da suke sakawan baya rufe jikin nasu baya rufe jikin su mace za ta sa riga ta saka zani ko ta saka skirt ta su dauko hijabi ta saka amma kaman gata nan a fili bar saka komai ba haka take saboda kayan dukan su ba su da kaurin da za su rufe jikinta ta saka ne suna wai ta saka kaya amma ba wani kayan da ta saka ba wani abu na jikinta da bai bayyana ba kuma tana tafiya ko hijabi mai tsayi ne ko menene ma dai amma gashi nan komai na jikinta ana ganin sa to kaga a wajen sallah ma an ce so dole wannan diru din ya zama sabigan ne ya zama mai kauri ne wanda ya rufe jikin ba wanda yake nunawa ba ba wanda yake nuna jiki ba saboda haka idan ba a samu hijabi ba in babu hijabi to za a iya saka riga amma mai kauri wacce ta rufe jiki sannan a samu khimar abin da ya rufe kai sai a yi sallah da shi ko kuma ba a samu izari ba zanin da za a rufe jiki da shi gaba ɗaya ba amma dai kayan nan da za a amfani da shi ana neman ya zama mai kauri wanda ya rufe jikin macen da za ta yi sallah da shi da bakin dai ko riga kin saka kin dauko zani kin saka kin dauko hijabi kin saka kin dauko niqab kin saka watakila kin fito amma a waje kike saboda kayan duba shi da kauri bashi da duhun da zai rufe al'auran jikinki ana ganin ki kamar a fili to wannan bai halatta ya sallah da shi ba irin wannan kayan bai halatta ma a yi sallah da shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata idan dai wannan rigar da za ta sanya ta kasance mai kauri ne kuma ta rufe digadiganta ba a gani digadiganta lokacin da za ta yi sallah shikenan yayi akrajahu Abu Dauda ya fidda wannan hadisi malaman hadisi suka ce hadisin mauqufi ne ya tsaya akan sayyidina Ummu Salma bai tafi zuwa kan Annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam wa ana Amir bin Rabi'ata radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslimatin fa ashlakat alaina alqiblatu fa sallaina falamma tal'ati ash-shamsu idha nahar sallaina ila ghayri alqibla fa nazalat fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah akarajahu at-tirmizi wa da'afahu wa ana Amir bin Rabi'ata daga Amir dan Rabi'a radiyallahu anhu Allah ya ji da shi kala ya ce kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da annabi tsiyada mai Allah subhanahu a gare shi fi lailatin muslimatin a cikin wani dare mai duhu fa ashkalat alaina alqiblatu sai alqibla ta mana wahala muka gagara gane ina ne gabar fa sallaina sai muka yi sallah falamma tal'ati shamsu yayin da rana ta fito iza nahanu sallaina ila ghayri alqiblati sai gashi ya bayyana cewa mu mun yi sallah bamu fiskanci alqibla ba fa nazalat sai aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah duk inda kuka fiskanta ku ambaci Allah akrajahu at-tirmizi imamu at-tirmizi ne fidda wannan hadisi wa da'afahu sannan ya raunana shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري daga sai na Abi Hurairah Allah kara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi tsakanin mafudar rana da mafadanta a tsakanin su akwai alqibla rawahu at-tirmidhi imamu at-tirmidhi ne to wannan hadisin wa qawwahu al-bukhari bukhari ya karfafa shi to wannan hadisan da muka karanta hadisin Amir bin Rabi'a an ce da ifi ne saboda a cikin isnadin sa akwai wani mutum da ake ce masa Ash'as bin Sa'id as-Samman shi rawaito wannan hadisin saboda haka sai aka ce hadisin yana da rauni saboda mutumin yana da matsala kamar yadda muke bayani dai kullum ya aka ce hadisi da ifi to ba wai maganan ne hadisin ne bai inganta ba a'a wanda ya rawaito hadisin ne daga inda ya taho za a samu wani mutum wanda kamalarsa bata cika ba yana da wani rauni wanda raunin kuma a wajen mu yanzu zaka samu ba rauni bane watakila yana zuwa kasuwa ne ya ci abinci a kasuwan ko ya share ki akan hanya ko ya ci gyada ko ya wani abu mai kama da wannan to sai a ce mai rauni ne ko kuma ya fadi hadisin lokacin da yake da karfinsa da lafiyansa bayan ya tsufa ya kai shekara 80 ko 90 ko 100 in aka zo aka tambaye shi kai kace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza sai ya ce kai anya ne na fada kuwa shikenan sai a ce to hadisin mai rauni ne yadda yake lokacin da yake cikin kuriciyarsa har ya tsufa haka zai fada haka zai bada hadisin ba zai canja ba idan ya canja to ya zama mai rauni kawai sai a ce to hadisin yayi rauni to saboda haka yana ce hadisi mai rauni ne ba ana nufin ba za a yi aiki da hadisin bane ba yanayin yanda ya taho ne to wannan hadisin yana cewa sayyidina Abu Rabi'a ya ce sun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da daddare dare mai duhu sai alqibla suka gane gari ina ne gabar kuma lokacin sallah yayi da rana ta fito sai suka gane cewa sun yi sallah ba a gabar ba ba su fuskanci alqibla ba su kai sallah sai aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah duk inda kuka fiskanta to ku nufi Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da za ku gabatar da ibadarku to anan wajen malamai suka ce idan mutum zai yi sallah ana so ya fuskanci alqibla hadisin kasa ma haka ya ce mana ko gashi na ma bayyana mashriqi wal maghribi qiblatun tsakanin gabar da yamma dai akwai alqibla a ciki to ana so mutum ya fuskanci alqibla idan zai yi sallah shi yasa alqur'ani ya tage wa annabi sallallahu alaihi wasallama fa walli wajhaka shadal masjidil haram ka fiskantar da fiskanka ta inda daki mai alfarma yake inda zaka gabatar da sallah fa aina ma tuwallu fasammu fa wallu wujuhakum shatara, duk inda kuke ma ku fiskanci dakin Ka'aban nan idan za ku yi sallah. To saboda haka malamai anan suka ce idan mutum yazo zai yi sallah ana so ya fiskanci al-qibla sannan ya gabatar da sallar sa. Idan kuma bai gane ina ne al-qibla ba, to shikenan sai ya yi sallah yana wato yana rinjaya da inda yake zaton nan ne al-qibla, yana tsammani nan ne sai ya yi sallah. Idan yayi ya idar sai daga baya ta bayyana masa ba nan bane ba, ba nan bane bane al-qibla, to in lokaci bai kure masa ba to sai ya fiskanci al-qibla sai ya sake sallah, sai sake yin wannan sallah din. Duk da akwai wanda suka dogara da wannan karatun da makaranta yanzu cewar ai gashi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah bai fiskanci al-qibla ba, da ta bayyana ga al-qibla inda take bai juya ba ya sake yin sallah a wancan al-qiblan ba. To amma dai karatun da muke cikin sa mazan Imam Malik su tabi akan cewa idan dai lokaci bai kurewa mutum ba to zai fiskanci al-qibla ya sake yin sallah din. Sannan idan a cikin jeji ne kuma ya gagara gane ina ne ma zai fiskanta, to sai ya fiskanci duk inda yake tsammani nan ne, inda ya kine sai ya fi karfi a wajen sai ya fiskanta ya yi sallah. Saboda haka wasu sun tafi akan cewa zaka rama idan ka gane al-qibla daga baya, wasu kuma sun tafi akan cewa ba zaka rama ba, fa ina ma tawallu fa sam wajhullah, cewa duk inda ka fiskanta ai Allah yana nan shikenan. To amma dai mu wanda muke kai shine idan ka gane al-qibla din zaka rama kenan. Sannan ko su halayen da mutum zai shiga ba zai fiskanci al-qibla ba kuma zai yi sallah kuma ta karbu. Amma dai kamar yadda muka faɗa jamhur sun tabi akan cewa lalle mutum zai fiskanci al-qibla zai yi sallah, lalle zai fiskanci al-qibla kafin yayi. In kuma ta bayyana masa ya kuskure to zai gyara kenan, zai sake. Amma ko su a hawal kamar yadda nace wannan su ka san inda al-qiblan take ko ka kuskure nan ba damuwa, baka da lafiya ba za ka iya juyawa ba, ba mai juya ka, kuma lokacin sallar zai fita ana ji ana gani, rashin lafiya yayi tsanani ba za ka iya juyawa ba wanda zai juya ka kalli al-qibla sai kai sallan ka, ba sai ka fuskanci al-qibla ba sai kai sallah. Sannan kuma ana cikin yaki ana fada tsakanin musulmai da kafirai, to a wannan wajen nan ma ba za a ce a tsaya sai an fuskanci al-qibla za a yi sallah ba, za a yi sallah a duk yanda yanayi ya bar sallah kawai za a yi in lokacin ta yi, ba za a ce lalle sai an fuskanci al-qibla ba. Sannan wanda kuma shi al-qiblan ya gagara gane gabar da yamma shi shine irin na wannan hadisin misali, ya gagara gane ina zai yi, to shi ma ba zai zauna ce kai ni fa ban gane gabar da yamma nan ba saboda haka ba zan yi sallar nan ba, a zai yi kawai. To wannan ahwalin su ne kawai halan da ake shiga wanda mutum ko bai sonce al-qibla ba zai gabatar da sallah. Sannan anan in ka zaka ga cewa ana ce maka ka fiskanci ta inda ɗakin Ka'aba yake, to saboda haka ta inda kake a duniya ta nan ne zaka fiskanci ɗakin Ka'aba. Saboda haka mu yanzu muna yin gabar, muna duba gabar, muna yin sallah, zaka samu wasu yamma suke dubawa suke yi, yanayin wurin da kake ta ko ina ne ma dai an ce mutum ya fiskanci ta inda ɗakin Ka'aba yake, to ta nan ake so mutum ya fiskanta ya gabatar da sallarsa. وعن أبي ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعن أبي ربيعة دقى أمير الربيعة الله كرم سيدنا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته ناقا النبي صلى الله عليه وسلم سبت عقريشي ينا ينصلى كان دبسا حيث توجهت به تئن تفس كانت عدشي، متفق عليه البخاري ومسلم سمع دعاء كان وانا حديثي. زاد البخاري إمام البخاري يقال شوى يومئ برأسه يناي نوني دكانسا ولم يكن يصنعه في المكتوبة أما بايا أي كتحكم أتكين سلم فريلا. ولأبي داود من حديث أنس دقى أبي داود a cikin hadisin Anas kana idza safara farada an yata dawwa istaqbala binaqatihi alqiblata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi tafiya sai ni yanzu zai yi tadawi zai yi nafila istaqbala binaqatihi alqiblata zai fiskantar da taguwar sa ta kalli alqibla fa kabbara sannan sai ya kabbara summa salla haisu kana wajhari kabihi sai ya salla ta inda wato abun hawan sa ya fiskanta wa isnaduhu hasanun danganin sa mai kyau ne to wannan hadisi guda biyu da muka karanta yanzu hadisi na farko shi ma an samu shi daga Abu Rabi'a Allah ya kara masa yadda cha ni sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah akan dabbar sa ta inda ta fiskantar da shi duk ta inda ta yi kawai zai yi sallah yana kanta ba sai ta fiskanci gabar ba kenan ko ba ta fiskanci gabar ba zai yi sallah Bukhari da Muslim suka tafi akan wannan hadisin amma Bukhari ya kara cewa yana yin nuni da kayin sa yanzu idan yana kan doki ko yana kan raƙumi ai ba tashi zai tsaya a kai ba ko balle ya ce zai ruku ya dago yayi sujjada ya dago ina ga doki ko raƙumi ba zai yadda ba ko za a shafa ma ba zai yi ba to saboda haka nuni yake da kansa wato ma'ana in yazo yin ruku'i zai ruku'u amma sunkuyawa zai yi haka da yake nuna ruku'u in yazo yin sujjada zai sujjada sunkuyawan da ya wuce na ruku'u to haka yake amma Imam Bukhari ya kara cewa baya yin sallan farilla a kayin abun hawa sai dai nafila sallan nafila ne yake akan abun hawa to saboda haka a ruwan Abu Dawud kuma hadisin sayyidina Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana cikin tafiya to yayi niyya zai yi nafila zai fiskanci alqibla ne da dabbar tasa zai fiskantar da ita alqibla sai ya kabbara sai ya salla ta inda dabbar ta fiskanta amma bayan ya riga ya karkatar da ita ta kalli alqibla kafin ya gabatar da sallah din to anan dai abin da ake so a gaya mana shine ana yin sallah akan dabba ana yin sallah akan dabba na nafila ne ba na farilla ba sannan kuma za a fiskantar da dabban ta fiskanci alqibla kafin a yi sallan nafilan akan ta to kuma kamar da muka fara da zuciyar marar lafiya shi ma zai yi sallah a duk yanayin da ya samu kansa kuma za a yi kokari a fiskantar da shi alqibla in ya yiwu in bai yiwu ba sai ya yi a duk inda yake kalla sannan zai yi a zaune zai yi a kwance zai yi a koyane ne ma zai yi sallah ba a ɗauke mutum sallah duk halin da ya shiga ciki to saboda haka anan dai ana gaya mana cewa ana iya yin sallah akan dabba amma nafila ba farilla ba in dai farilla ne kam sai a sauka sai a yi ai sallah din وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام رواه الترمذي وله علته وعن ابي سعيد الخدري daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sai da manzo Allah subhanahu wa ta'ala yace al-ard kulluha masjidun kasa gaba dayan ta masallaci ne illa al-maqbaratu wal-hammam sai dai makabarta da bandaki rawahu tirmizi imamu tirmizi ne ya rawaito wannan hadisin walahu illatun amma hadisin yana da illa take cikin wannan hadisin kuma shine akwai wanda yayi ruwayan hadisin wanda an yi sabani a cikin irsalin hadisin da kuma usulin hadisin a wata ruwayan an ce Amru bin Yahya ya rawaito wannan hadisin amma a wannan ruwayan nasa ya ce hadisin daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan magana akwai kuma wanda suka ce a'a an sadar da hadisin ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane ya faɗa shi yasa zaka duba in ka duba zaka ga anan bai ce kala ba ko bai ce kala ba kawai da yace annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace al-ardu kawai kawai sai ga hadisin bai ce annabi ya ce ba to saboda haka an yi sabani a ciki wasu sun ce hadisin ya je zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce a bai je ba mursali ne to kuma dai wanne ne a ciki hadisin da an rawaito shi da ruwayoyi da dama magana take cikin hadisin shine kasa dukkanta masallaci ne kamar yadda aka karanta a hadisin baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mini kasa ta zama masallaci ko mai tsarki idan alwala ya kama ka ai sallah ya kama ka babu ruwa sai ka bugi kasa ka yi abunka ba wani damuwa to kuma duk inda sallah ta kama ka za ka yi to dalilin haka anan sai aka ce dukkan kasa masallaci ne zaka yin sallah kenan a wajen amma banda makabarta ba a yin sallah a makabarta ba za a je makabarta a yi sallah ba sannan kuma ba za a yi bandaki ba a bandaki ma ba za a yi ba ba za a yi makabarta ba sannan ba za a yi a bandaki ba to nan malamai sun yi maganganu a kai a makabarta ba a yin sallah ciki amma akwai istisna'i istisna'in shine akwai togewa abinda zai faru a nan shine yanzu misali ka je makabarta sallar azhar ta kama ka to ba za ka yi wajen ba ko sallar al'asar ta kama ka ko magriba ba za ka yi ba amma mutum ne ya mutu sai aka je aka binne shi ba masa sallah ba a makabartan ne kuma aka binne shi to za a je a masa sallah nani sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambaya ina wata mace aka ce ai ta rasu yace me yasa ba a gaya masa ba to a nuna masa kankabarinta aka nuna masa yaje ya sallace ta sannan mutum ne ya je makabartan ya je bunne mamaci ko wani abu ya kai shi sai ya mutu a wurin to za a masa sallah shi ma ba za a ce sai an dawo da shi gida ba shi ma za a masa sallah za a yi sallan gawa kenan ma'ana za a yi sallan gawa a makabartan amma sallah haka wanda ba sallan gawa ba to ba za a yi ba sannan kuma ba za a yi sallah a bandaki ba duk kyawunsa kuwa kaga kamar an san zamanin mu ne yanzu zai zo bandakin wani yafi dakin kamar yanzu ko kyau da yanda yake a tsare da komai to wannan matattaran inda shedanu suke zama ne bandaki shi yasa aka ce in zaka shiga ka ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is duk yanda bandakin yake da kyau saboda zaka je ka cire tsaraicin ka ne yayi to shedan yana wajen in baka addu'a ba sai ya same ka to saboda haka ba a yin sallah a wannan wajen ba za a yi sallah cikin bandaki ba sannan to wani ibn Umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam na an yusalli fi sab'i mawatin al mazbalatu wal mazjaratu wal maqbaratu wa qari'atu at-tariq wal hammam wa ma'atin al ibli wa fawqa zahri baitillah rawahu tirmidhi wa da'afahu wani ibn Umar daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma Allah da su ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga nabi tsaya da manzo Allah subhanahu wa ta'ala shi naha an yusalli fi sab'i mawadi annabi tsaya da manzo Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya hana yin sallah a wurare guda bakwai al mazbala ya hana yin sallah a juji wal mazjaratu da mahauta mayanka wal maqbaratu da maqabarta wa qari'atu tariqi da tsakiyar hanya wal hammam da bandaki wa ma'atinil ibli da inda ake daurewa raquma wa fawqa zahri baitillah da saman dakin Allah rawahu tirmizi imamu tirmizi ne to wannan hadisi wa da'afahu amma ya rauna nashi saboda cikin isnadin sa akwai wani mutum da ake ce masa zaid ibn jubair shi kuma zaid dan jubair din nan da yifi ne yana da rauni to wannan hadisin shi ma dai yana mana bayani yana toge mana wuraren da ba za a yi sallah ba bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waju ila liyal ardu masjidan wa tahuran ko dukkan kasa masallaci ne amma banda waɗannan wuraren da aka ware su ba za ka je kai sallah cikin su ba anan an ambaci waje guda bakwai wanda ba a yin sallah wannan wurin juji inda ake zubar da shara ake zubar da datti ba za ka je ka ce ai ko ina masallaci ne kawai ka dauki sallah ka kai shimfiɗa kan juji ka kama sallah ba za ka yi sallah wannan wurin ba sannan ba za ka yi sallah a inda ake yanka dabbobi ba mahauta ko ba za a yi sallah wannan wajen ba ba a yi sannan ga makabarta ya dawo kamar da aka bade shi dazu shi ma ba za a yi sallah makabarta ba sannan ba za a yi sallah akan hanya tsakiyar hanya inda mutane suke wucewa ba to shi kuma wannan wajen saboda karka takura mutane ne yasa aka hana sallah a wannan wajen to kaga yanzu anan ana samun matsala sosai da mutanen mu sai kaga an tare hanya an hana jama'a wucewa saboda za a yi sallah to idan ya zama babu damuwa yadda na gani wani malami ya kawo a cikin shari'insa cewar mutanen su riga sun aminta to babu matsala cewar karfe kaza za mu toshe hanyar nan za mu yi sallah to nan kan ba wani damuwa amma mutane suna wucewa ba a sanar da su ba ai komai ba ku zo ku tare to musulunci bai yarda da wannan ba ku zo ku hana su wucewa musulunci bai yarda da wannan ba a musulunci ma ba yarda da haka ba ba a so ka shiga rayuwar wani kai da za ka yi sallah sannan an fi so ka yi sallah a masallaci wanda ya sallah a masallaci shi ya samu lada cikakke ya fi wanda ya yi a baranda wanda ya yi a baranda ya fi wanda ya yi a haraba to balle kuma wanda ya yi a kan titi kaga shi kam ai ya tafi nesa da yawa duk da za mu zo mu yi maganan ma sallah a kan a wajen sahu din mutum ya yi sallah amma ba a cikin sahu ba duk yana nan to saboda haka sai dai an yarjejeniya da jama'a an yi sun amince sun yarda to nan babu matsala amma lalle ana idarwa a bude musu ci gaba da harkokinsu kar a tare musu a hana su wucewa saboda sallar da za a gabatar shi musulunci ba son kuntatawa kowa ba a so ka kuntatawa wani ka gani saboda ka zauna da shi lafiya musulunci ya gaya maka to kar ka takura masa ka bashi damar sa kuma yanayin zaman ne ya ɓaci yanzu da wanda ba musulman ba da ana zaune da su in sun zo sun ga kuna sallah ba za su ƙara so ma inda kuke ba sai dai su juya su koma sai kun gama sai su zo to amma yanzu sai ga ana ta faɗa har kisa an yi an kashe wata mata ko an taɓa yi wai ana sallah ne ta zo za ta wuce wai kawai aka hau kanta aka kashe ta wai ana sallah ta zo za ta wuce to musulunci ma kuma musulunci ya yarda ta wuce ka gani to saboda haka ba a so a takura wa kowa saboda haka ba a yi sallah a wannan wajen in ba da yarjejeniya ba tsakiyar kan hanya sai dai an sanar da jama'a an sanar da su suna da masaniya sun yarda sun amince sai a toshe a yi wal hammam da bandaki ba a yi wa ma'adin li ibli da inda ake daura raquma suke kwana a wajen nan ma ba a yi sallah a cikin sa wa fawqa zahri baitillah saman dakin Allah kai yanzu ka je aikin haji misali ko ka samu zuwa can sai ka ce to kai yanzu ba a ciki ba a sama ma za ka hau kan saman dakin ne kai sallah to nan kam bai yi ba a so a yi sallah a wannan wajen ban da wannan wurin amma a ciki za a iya yi duk da nan ma malamai sun yi maganganu amma ana iya yin sallah a cikin ɗakin idan Allah ya baka daman shiga kenan ina ga ai sai ikon Allah ko kafin su bude maka ka shiga kam ba kowa suke budewa ba amma falalan Allah ne in Allah ga dama sai su bude maka ka shiga din to saman ɗakin ne ba za a yi sallah a ciki ba duk da shi ma cikin ɗakin wasu malaman sun yi sabani a cikin cewar za a yi sallah a cikin ko ba za a yi ba na'am to ina ga za mu dakata a nan ko insha Allah za mu dakata a nan a cikin wannan babin da na shurudu salati abinda muke fuskanta yanzu ina ga zuwa rana a cewa an gabatar da shi ma za a yi kwana goma nan da muke ciki na watan Zulhijja kwanaki ne wanda musulunci yana so a musulunci ana so mutum ya yi ibada da yawa waɗannan kwanakin masu alfarma ne saboda a cikin wata ne mai alfarma watan Zulhijja wata ne mai alfarma shi kansa watan wanda ko yaƙi ba yi a cikin irin waɗannan watanni ɗin watan Zulƙada Zulhajji Muharram Rajab watanni ne masu alfarma saboda haka ko yaƙi ba yi a cikinsu sannan ibada a cikinsu ana samun lada fiye da sauran watanni alƙur'ani ya gaya mana cewa wal fajr wa layalil ashir Allah yana rantsuwa da kwanaki guda goma nan to waɗannan kwanakin ne ake malamai suka ce guda goma waɗannan kwanakin ana so inda hali ka azumce su ma gaba ɗaya waɗannan kwanaki guda goma kai azumin su in baka samu ba dai to kai azumin ranar tara ga wata shine ranar hawan arfa khairu du'a du'a yawm arfa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin addu'a shine addu'an da zaka yi ranar Arfa. Saboda haka a ini dai ini ba dare ba babu kamar wannan rana. Rana ba dare ba ba magana da yake ba da rana dai babu kamar wannan rana. Ranar Arfa. Saboda haka addu'o'i ake so mutun yayi bayan kana azumi da bukatunka kana da su kaca-kaca to saboda haka kai ta addu'a a wannan ranan babu inin da ya kai shi inde da rana ne in magana da dare ake Lailatul Qadri ne babu daren da za a ce kaman daren Lailatul Qadri to in kuma da rana ake magana to ana maganan inin ranan Arfa ne saboda haka wannan mafificin addu'a shine addu'an da zaka yi na wannan rana din saboda haka ana so kai addu'o'i daga farkon kwanakin nan ma har zuwa karshen su musamman kuma da ranan Arfa din kai yawaita addu'a karatun Qur'ani istighfari salatin annabi hailala sadaka taimako da sauran abubuwa kuma da azumin shi wannan azumin da zaka yi idan kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace an gafarta maka zunubinka na shekarar da ta gabata da kuma na shekara mai zuwa azumin rana ɗaya da zaka yi na hawan Arfa din to saboda haka ana so mutun yayi wannan azumin na wannan rana na ranar 9 ga wata wanda zai kama ranar Juma'a ne ko ranar Juma'a ne saboda haka ana so mutun yayi wannan azumi din sannan kuma ya dage yayi ibadu a cikin waɗannan kwanakin guda 10 duka sannan wanda Allah ya bashi hali ana so ya gabatar da layya wanda za a yi shi kuma ranar 10 ga wata shi kuma to shi kuma idan mutun Allah ya baka hali ana so ka yi amma musulunci bai ce ka takura kanka ka yi layya ba bai faɗi wannan ba ka je ka ana sai da dabba naira 50,000 sai ka je ka samu mai luncibe ka karbe ta a 70,000 ko 80,000 ka zo ka yanka kaga ai wahala ka saka kanka ba saka wannan abu ba kai kana ana nema ka samu lada ka je ka nemo wani abu sannan kuma abin da aka fi so shine a wajen layya duk da mun riga mun cinye bayani dai amma dai kadan dai zamu faɗa an fi son kai ka yanka rago shine aka fi so in baka samu rago baka yanka dinkiya in baka samu dinkiya ba ka yanka taure in baka samu taure ba ka yanka akuya in baka samu akuya ba ka yanka bujimi in baka samu bujimi ba ka yanka saniya in baka samu saniya ba ka yanka raƙumi in baka samu raƙumi ba ka yanka raƙuma haka aka fi so sannan mazhaban da muke bi ta Imam Malik abin da aka fi so shine ba a son maja alayya wanda ake yanzu nan maja ba sai ku sai bujimi ku nawarai ku hau kansa ku yanka shi kuma bujimin da za a yi layya da shi wanda ya shekara hudu ne a ba magana uku ai sai ya shekara hudu kafin ya yi layya bujiman da ake yankawa sun shekara hudu kaga akwai tambaya a ciki saboda haka bujimin da ya shekara hudu ne fa za a yi layya da shi tukunna in ba maganar bujimin kake yi sannan Qur'ani ya ce maka layyana lillahi luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah fa baya buƙatar nama nama ba ka kira lan yanallahu luhumuha Allah baya buƙatar naman da za ku yanka ko jinin da za ku zubar abinda ake nema kai dan tsoron Allah saboda haka kai yanzu za ka yanka bujimi saboda anan nama yake kuma Allah ya ce ba buƙatar nama saboda haka kai abinda kuma duk wanda zai bada wannan kudin to yana da kudin da zai sai taure kuwa ko ya sai rago ma rai to illa da kake nema ka yanka karamin dabba in nama kake nema kuma sai ka yanka babba yawa sai ka yanka babban dabba ko ka yanka biyu yawa ko kuma ka yanka biyu shikenan to haka ake so a yi idan an samu hali a yi ai layya sannan a wannan kwanaki ana kabarbari Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illa Allah wallahu akbar walillahil hamd daga lokacin da za a tafi idi za a yi wannan kabarbarin har a je masallacin ana yi a zauna ba a nafila saboda sallan ma nafila ce a takabbaran sannan in an dawo sallan azhar na wannan ranar ma za a yi kabbara kabarbarin nan za a yi su har tsawon kwana uku rana na hudu in an yi da asuba shine ba za a sake yi ba an gama kenan daga ranar sallah washe gari in an yi sallah asuba na karshen na kwana na uku an wayi gari kwana na hudu kenan to in aka yi da asuba shikenan an gama kabarbarin da za a yi kowace sallah ana so mutum yayi wannan kabbarori kuma a fili ma ake so a yi su ba zuciya ba a fili kai tai Allahu akbar wala ilaha illa Allah wallahu akbar wallahu akbar walillahil hamd haka ake so a yi ta gabatarwa sannan kuma idan Allah baka hali kai layyan yanda muke cikin wannan halin na matsayin nan kar ka matsa naman a cikin gidanka ka dan duba saboda abun sai a hankali ka raba shi ka dan bada kyauta a wasu wasu kuma ka musu sadaka wanda basu yi ba kar ya zama in ka cinye ma ba laifi amma dai ba a son haka ka ba ra wani din yafi alhamdulillah zamu dakata nan abinda muka ranta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure الله غفر تامنا ألبك تشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله أمان الدعاء.